An sauraro barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa shirin dake tattaunawa kan hanyoyin samar da zaman lafiya a tsakanin al'umma dake da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban kasa. Sunana Zainab Babaji ni ce jagorar shirin. A yau shirin zamantakewa ya duba yadda al'ummomi a jihar Plateau musamman mabiya addinin Krista daga dariku daban-daban suka yi taron haɗin kai. A karon farko a tarihi, gwamnatin jihar Plateau a yunkurin samar da haɗin kai da zaman lafiya tsakanin al'ummomin jihar dake da kabilu fiye da 50 ta shirya taron waƙoƙi da maraftar watan Disamba da ake gudanar da bukukuwan Kirsimeti. Sakataren gwamnatin jihar Plateau, wanda shine shugaban kwamitin shirin taron, yace manufar taron waƙoƙin shine a haɗo kan 'yan jihar ba tare da la'akari da bambancin siyasa ko ɗarika ba.
Sunana Samuel Lancer Gato, yadda Allah ne mai sakataren gwamnatin jihar Plateau.
To me ma'anar wannan?
Ma'anar wannan abin shine nuna cewa mutanen Plateau muna ɗaya ne. Muna bakin mu daya, maganar mu daya, zuciyar mu daya, muna farin ciki, muna murna. In za mu gudu tare, mu tsira tare, tunanin mu
kai.
Ba mu abin maganar kabilanci, ba mu abin maganar addini, shi ne yake raba mu. Mu kuma gwamna, mai girma gwamna yana so ya nuna ma jama'a cewa a manta da irin zaman da ake jiya. A canza rayuwa, mu zauna tare yadda da muka saba, yadda iyayenmu suka saba yi. Ma'anar wannan abu mun ga yace kowa da kowa, duk dai mutumin Plateau, ko kai ba Krista ba ne, in an wanka yana murna za ka yi murna da shi.
To all humanity,
yawa, tunda muka faɗa kenan, sai sa muka ce murna mu da zuciyar mu daya. Ai, ko baka yi addinin ba, ba za sa ka dole a tara sa ka yi addini ba. Amma mun zo muna rawa za ka yi rawa. In za ka zo lokacin da za a yi sallah, mu ma za mu yi sallah da kai. Harkan ke nan da muke so a yi.
Daga kan za a ci gaba da irin wannan taro domin kawo haɗin kan jama'a.
In Allah ya yarda, kowane shekara za mu ci gaba da wannan shirin da za mu yi. Kuma banda haka za mu zo ta fannin da yake ci gargajiya. Akwai shirin da suke a shekarun da za a shiga kabilai daban-daban za su zo da za su gargajiyar su zo su nuna ma kowa da kowa, duk duniya mu gani. Don duk wannan abin da muke yi, muna so mu dawo da tourism a Plateau, so da duniya za su zo. Kema kin ji abin da aka faɗa yanzu, cewa duk duniya ana kallon mu, so duk duniya za su zo su gani. A ta haka ayyuka za su bunkasa a Plateau, business zai bunkasa, abubuwa da yawa za su zo, kuma arziki zai dawo mana a gida.
Daga ƙarshe wani kira za ka yi ma al'umman jihar Plateau domin su haɗa kai, su ba da goyon baya ma ita gwamnati domin a samu ci gaba?
Abin da kawai zan ce ma mutum 'yan uwanmu 'yan Plateau shi ne, za mu yi haƙuri da juna, mu so juna, mu taimake juna. In wani ɗan wanka yana nunwa kana da shi, sai ka taimaka mishi, shi ma ya samu ya ci, ko da mu rayu tare. Shi ne kawai zaman lafiya ya fi komai da komai.
Magatakardar Ekwa Rabaran Ayuba Asheshe ya ce taron yana da matukar mahimmanci wajen warware saɓani da samar da haɗin kai.
Wannan taro na da dimbin tarihi, domin na ɗaya mutanen Plateau gaba ɗaya ga su a nan, da ƙwanmu da kwarkwatanmu, da manya da ƙanana. Babu wani batun babba, babu wani batun ƙarami. Kin gane, har shugaban ƙasa na soja ya karu aru-aru da suka shige General Yakubu Gawan yana nan gurin zaune, Olusegun General yana nan gurin zaune, bandun manyan hafsoshin soji da suke nan gurin, kowa farin ciki. Yau Plateau sabuwa ce, sai godiya.
Taro ne na shekara-shekara, kana ganin kamar zai samar da wannan zaman lafiya da haɗin kai da ake bukata?
A yanzu kin dubi fuskokin mutane, kowa lafiya yake ta addu'a a samu. Kuma da kin ga yadda kowa yana ta fara'a, duk da sanyin da ake zabgawa, ba wanda yake tunani ya tafi. domin wakokin da ake jawabai da ake kawa duka suna ginawa zuwa zaman lafiya ne
yaya wannan zaman lafiya zai kai har da wayan da ba krista ba
kwarai kuwa domin kowa abin ya addabe shi kowa yana kuka in rigima ta zo bata san krista ba bata san musulmi ba bata san wanda ba shi dade ne ba rusawa take da kowa dan haka kowa na fare shi wannan abu zai kai ko ina
Shimara Barambuba Aliyu, shugaban kungiyar Fulani mabiya addinin Krista, yace taron ya bashi damar zama da fahimtar wasu kabilu.
Wannan taro zamu ce ma Ubangiji mun gode saboda shi domin ya bude ma mutane da yawa ido domin in haka ne Plato ya ci gaba da yi zai kawo haɗin kai ma ba ma Plato ba ma a Najeriya gaba da ba ma Najeriya ba ma duniya gaba da.
Daga wannan taro ta yaya za a ci gaba da wannan haɗin kai?
Wannan ya kamata shugabanni su zauna a kai su gane cewa da yake akwai ba Plato ne akwai ba Juntumi Birom da Bahaushe da Musulmi da Krista ya kamata su sake zama a kai su kansu ne za su kawo wannan zaman lafiya.
Amma matsalolin da ake fuskanta irin wannan tarurrukan za su kawo magance shi tunda na ga dukkan kabilu ne a nan wurin.
Gashi ma sun magance domin a da in an gaba Plato a wannan area ya zama kamar barewa ne amma yanzu kaga kin same ni a tsakiyar mutane kuma ina zaune ana bani martaba.
To daga ƙarshe ta yaya ku mabiya addinin Krista za ku ci gaba da wannan farakarwa na zaman lafiya?
Muna kira ga shugabanni pastoci da masu bishara su janye wani kalman da suka kawo na sanarwa a bagadi a wurare daban-daban na rikin zaman lafiya domin shugabanni in sun samu sun haɗa kai sauran membobinsa za su haɗa kai.
Rabaran ajan Bitrus Yaro yace yana da yakinin samun albarku da dama saboda haɗin kan da aka samu a jihar Plateau.
Eh wannan haɗin kai alama ce ta samun albarku na nan gaba wanda muke so mu samu cikin rayuwarmu. Mun zo ne domin mu girmama Ubangiji wanda ya ba mu rai wanda ya zo cikin duniya saboda zunubanmu ya cece mu mun samu sabon rayuwa a yau mun haɗa kanmu da ba bambancin yare ba kuma wani nuna wariya wai addini amma mu nuna wa waɗanda ba su san shi ba domin su zo ga ceto.
Amma kana ga irin wayannan tarurruka na lokaci-lokaci ko kuma a ce shekara-shekara zai kawo wannan haɗin kai?
Kwarai kuwa in Allah ya yarda na tabbata na gaskata da cewa wannan zai ɗauke damuwoyi da ke tsakanin kabila da kabila har ma a samu haɗin kai waje guda ɗaya cikin almasu domin dama abinda almasu ya faɗa kenan a cikin Afisawa sura 4 aya 13 14 15 16 yace sai mun isci haɗin kai irin ta almasu to abinda wannan taron zai kawo mana kenan.
Taro ne wanda tsofaffin shugabannin ƙasa biyu wato Janar Olusegun Obasanjo da Janar Yakubu Gawan suka halarta na kwanaki uku. A jawabinsa Janar Yakubu Gawan ya bayyana cewa jihar Plateau ta sha fama da matsalolin tsaro don haka yake fatar taron zai kawo haɗin kai da za su magance matsalolin.
All young, but we have a duty to keep the country together. You've gone through quite a lot, especially from this part of the country. All young, but we have a duty to keep the country together. You've gone through quite a lot, especially from this part of the country.
Shi ma tsohon shugaban Najeriya Janar Olusegun Obasanjo ya yi fatar taron zai ci gaba a kowace shekara. Mai jawabi a wurin taron Bishop Benjamin Kwashi ya ja hankalin al'umma ne da su tuba su kuma gyara tsakaninsu da Allah.
Open the door for the mercy of God to correct what has gone wrong. True repentance brings commendation from God.
Gwamnan jihar jihar Plateau Caleb Mutfan wanda tun farko ya bayyana cewa taron wakokin kafa ce na hada kan jama'a don warware matsalolin su da samun ci gaba.
Thank God for bringing us together and laying the foundation for a new spirit of togetherness.
An kuma gudanar da karatu daga littafi mai tsarki na Bible da waƙoƙi daga fitattun mawaƙan addinin Krista. Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya.
Allahu ya kare mu baki da